الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتتبت الله تبارك وتعالى لدوك من دنجي نيبو مما لكن قوة لكم يقبادايا واندي ساكي قدر ورمو أولا يمتي نران العربة بيو قوات الربيع الأخر شكرا تدبو دري حدود تلاتين دبقوين bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 21 a bangaren lissafi suratul anbiya kafin darasi na yau balafi insha Allah idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wannan kamar me yace
kamar bare ta farmo haka ba ku don bari wannan boxan naka
wai wani malami yace bare ta farmowa a cikin daki yana da matsala yayi bayani game da matsalar kuma ya kawo dalili akan haka to idan kace abu kaza yana da matsala ko abu kaza baya da kyau dole sai ka kawo dalilin da ya tabbatar da rashin kyan shi asali game da duk wani abu da Allah ya halitta wato shine halacci sai an samu dalilin da ke haramtawa asali game da komai shine inganci sai an samu dalilin da zai illanta shi dan haka ita illa daga baya ne take zawwa kenan in yace bari ta hurnuwa a cikin daki baya da kyau sai ya kawo dalilin da ya nuna rashin kyan ko yace bari ta hurnuwa a daki yana da matsala domin yakan janyo ma dan adam kaza to sai ya kawo dalilai in ma kamar misali maganganu na waɗanda suke masanan wato masana game da abin da ya shafi lafiyar dan adam kamar malaman likitoci sai ya tambaye su da sauransu magabata me suka faɗa game da irin wannan me yake janyo wani matsala yanzu misali kamar barin garushin wuta a daki kaga yana da matsala abu ne wanda yake sananne ilimi na kimiyya ya tabbatar da haka kuma tare da cewa ma akwai dalilai daga shari'a waɗanda suka yi bayani game da in za a kwanta a ringa wuce fitila duk da cewa insha Allah game da martabar waɗannan dalilai za a biyo mu bashi sai mun bincika saboda kasancewar garushin wuta yana rike abinda ake nihi ake kiran shi oxygen yana tsaida lumfashi saboda haka kaga ai a likitance ma yana da matsala a bar garushin wuta a daki a ne to dan haka in kace abu kaza yana da matsala misali sai ka kawo dalilin da ya tabbatar da cewa akwai matsala tattare da shi dan haka dai ba mu san da wata matsala akan wannan dole sai dai a koma asali halacci in an samu dalilin da ya hani game da haka in yaso za a iya tabbata akan shi ko kuma aka tabbatar da cewa ga ya masana sun tabbatar da irin illa da take faruwa to a irin wannan lokaci sai a nisanta domin kiyaye lafiya wajibi ne na'am to abinda muke so mu gane adalci tsakankanin mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu na kasancewa akan wasu abubuwa kamar guda uku ko kuma mu ce biyu, wanda amma in ka kasa su za su iya komawa kamar guda hudu, domin ɗayan ya kunshi abubuwa guda uku. Abu na farko shine yin adalci a wajen rabin kwana. In ɗaki in kwana biyu kai a ɗakin uwar gida, to ɗakin amarya ita ma kwana biyu za a yi, wannan dole ne ka daidaita su a wajen rabin kwana. Abu na biyu shine annafaka. Idan aka ce annafaka ya kunshi abubuwa guda uku, farko shine mazauni, abu na biyu tufafi, abu na uku shine ciyarwa. Dole ne mutum ya yi adalci tsakankanin matansa a wajen annafaka. Wajen mazauni dole ka daidaita tsakankanin su, kada ka fifita su, kada ka fifita wata akan wata. Abu na biyu shine tufafi, yanda aka saya ma wance haka ita ma wance za a saya mata, ma'ana su zamanto kwaliti daya ko da kala ya saba. Kada a saya ma wannan atamfa wanda ake kiranta wax, wannan a saya mata jaba ɗin jika, dole ne ka daidaita su. Haka wajen ciyarwa da shayarwa, gwalgwadon abincin da ka ba wannan ita ma wance haka za ka bata. Muna nihi wajen kenan kwaliti ɗin abincin. Kamar misali, in wannan shinkafa ka bata wannan, ita ma shinkafa za ka bata, ba za ka ba wannan shinkafa wannan ka bata dawar gona, dole ka daidaita su. To waɗannan abubuwa su ne ya zama wajibi mutum ya yi adalci tsakankanin matansa. Amma abin da ya shafi wasu kyaututtuka da wasu abubuwa, wannan gwargwadon wanda ya fi kyautata maka ne. Wanda ya fi kyautata maka, kana iya sa kauta masa akan kyautatawar da ya maka. Na'am.
Mutane suna yawan cewa akwai shiru, yana shiru ma ibada ne, akwai wuce akan.
Kamar ƙaƙa shiru ma ibada ne.
Kamar
shiru ba ibada ba ne ba, shiru halaka ne. Amma in ya haɗu da kyakkyawan niyya yakan iya zama ibada, ka samu sakamakon lada a kan shi. Idan ka kame harshenka don kada ka je ka faɗi abin da bai dace ba a shar'ance, to wannan kawaici da ka yi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai rubuta maka ladan ibada, domin ka ja bakinka ka kame da kyakkyawar niyya don kada ka faɗi abin da ya saba ma shari'a. Amma haka dan na yi shiru bana magana a ce ibada ce ba ibada ba ce ba, abu ne wanda Allah ya halitta mana, kamar yanda yin magana abu ne wanda Allah ya halitta mana, sai dai in za mu yi magana mu faɗi abu wanda yake na alkhairi. To abin da za ka faɗa, ka faɗa alkhairi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Manzon Allah yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama, idan zai yi faɗa ya faɗa alkhairi, auli ya sumut, ko kuma ya ja bakin shi ya kame. To in ka ja bakinka ka kame domin kada ka je ka faɗa abin da bai dace ba a shar'ance, da irin wannan kyakkyawan niyya, shirinka yakan iya zama ibada, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sa kauta ma lada a kan shi. Na'am.
Wala halitta mutum ya koya ma matarsa ba ta shi ba karatu.
Waya halatta mutum ya karantar da matar da ba ta shi ba karatu? Kwarai da gaske an gane ko, amma da ka'idodi na shari'a, kada a samu kadaita tsakaninka da ita, kuma ya kasance ta suturce dukkan jikinta gaba daya illa abinda shari'a ta bayyana, ta halitta mata bayyanawa, shine fuska da tafukan hannu. Sannan kuma kada ya zamanto game da maganganunta akwai kashi murya. An gane ku? In an samu irin waɗannan ka'idodi sun cika, ba laifi ba ne ba namiji ya karantar da matar da ba ta shi ba karatu. Dalili akan haka ya gabata a cikin darasinmu na Sahihul Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata mata daga cikin matan sahabbai ta ce, ya Rasulallahi, maza sun rinjaye mu, duk abinda kake karantarwa wato na addini sun rinjaye mu, saboda kowane lokaci suna tare da kai. Ya Rasulallahi, ka kebance mana wata rana mu ma ka karantar da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance musu rana ta musamman, suke haduwa ya karantar da su. Hadisi ne na cikin Sahihul Bukhari. Kuma haka a ranar Idi, bugu da ƙari, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama khutuba ya tashi yana dogara Bilal suka tafi wajen taron mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin su yace ya ma'asharan nisa manzon Allah yace ya ku taron mata ya ku jama'ar mata manzon Allah yace ku san da cewa na leka wuta na ga kun fi kowa yawa a wuta manzon Allah yace ku yi sadaka domin sadaka garkuwa ce tsakanin bawa da azaba a ranar kiyama wata mata ta tashi tace ya rasulullahi me yasa muka fi kowa yawa a wuta mu mata manzon Allah yace domin kuna mutunci ma fushi duk kyautatawar da mai gida yake muku duk alkhairin da yake muku manzon Allah yace in aka wayi gari ya zo da wani abu wanda bai dace muku ba kuna ganin cewa ya muku ba daidai ba sai ka ji mace ta ce wace tsiya ka taba kullum manzon Allah yace to sababin haka shine abin da yayyawaita ku a cikin wuta dan haka manzon Allah yace ku yi sadaka a lokacin nan matan mu'minai suka ringa cire wato dan kunne da sarka da warwaro suka ringa zubawa a cikin wani mayafi da Bilal ya tara wannan kaga mata ne ake bance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya ja hankalin su ya galgade su ya nuna musu abin da ya dace ya nuna musu kuma abin da bai dace ba dan haka karantar da mata abu ne wanda Allah ya shar'anta mana kamar yanda karantar da maza wato ya zama wajibi akan mu in an samu mace wadda za ta iya karantar da su to fa lillahi alhamdu haka kin shi yafi dacewa idan ba a samu matar da za ta iya karantar da su ba laifi bane akan dokoki waɗanda suke na shari'a namiji ya karantar da mata amma dole ne ya zamanto a samu ka'idodi na shari'a duk wata kafa wadda take ta shaytani ayi kokari a toshe ta ba maganar kadaita ba maganar bayyanar da wani abu wanda yake na bangaren jiki sai abin da shari'a ta halitta bayyanar da shi kuma ba maganar kashe murya a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 90 a cikin wannan sura ta 21 wanda aya ta 90 cikon bayani ne akan kissa ta annabi Zakariya alaihi salam kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وبنجي تعالى كيف أتى وزكريا أنبتا مسلابان زكريا عليه السلام izna da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa lafazin nada anan an ciro shi ne daga annida ma'anar annida anan shine addu'a izna da rabbahu ai izda'a rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa rabbi yace ya ubangijina la tazarni fardan yace kada ka bar ni ni kadai ba tare da magaji ba wanda zai gaje ni yace wa anta khairul warithina tace ya ubangiji na kai kwa kai ne fiyayyen wato masu gado in har akwai wani mai gado to kai ne sama da shi sababin wannan addu'a da annabi Zakariya alaihi salam wato yayi ya ga yanda wato al'amura suka fara canzawa an gane ko game da jama'arsa to shine sai yayi fatan cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta shi wato da ɗa ɗan da wato zai gaje shi yayi gado game da wato iyalin Yaqubu alaihi salam ni annabi Yaqubu alaihi salam ya gadar ma ƴaƴansa da zuri'arsa wato shine tabbatar da tauhidi a ban ƙasa kamar yanda haka ya musu wasiya Ubangiji ta'ala ya faɗa wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah hasdafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Idan haka ya gabata a cikin suratu Maryam, me ya fada cewa yarithuni wa yarithu min ali yaqub, ya gaje ni yayi gado game da wato iyalin Yaqub alaihi salam, shine kenan ya gaji sanin hukuncin hukuncin shari'a da tabbatar da tauhidi a ban kasa. Wannan shine fatan sa, wannan kuma shine tsinkaye wanda ake kiran shi tsinkayen nesa, ma'ana mutum ya ringa hango abinda zai zame masa guziri a gobe kiyama. Amma mu yau so da yawa mutum in kaje yana neman magaji, a yana neman wanda zai gaje shi ne akan wata dukiya da ya tara, kada ya wuce wannan dukiya ta zamanto kalala. Shi ba koda Allah ya albarkace ka da dukiya, in Allah bai albarkace ka bai azurta ka da ɗa, abin da ya kamata kyakkyawar niyyar ka kasa shine ka roki Allah ya azurta ka da ƴaƴan da za su zamanto na gari, wanda za su ringa bauta ma Ubangiji subhanahu wata'ala a ban kasa, waɗanda za su yada addinin musulunci. Wannan shine kyakkyawar niyya, ba ɗan da za ka wuce ba ya gaji wani abu da ka tara na dukiya ba, shi ake nihi ba. Don haka a nan abinda Zakariya alaihi salam yake fata shine yake cewa ya rifuni wa ya rifu min ali Yaqub, ya ce ya Ubangiji ɗan da za ka bani ina fatan ya zamanto wato yayi gaje gaje ni yayi gado kuma game da wato zuri'ar annabi Yaqub alaihi salam. Bugu da ƙari sai ya ce waje al-qurbi radiya, ya Ubangiji na ɗan da nake fatan ka bani ka maida shi ya zamanto yardadde ne abin yarda abunka. Kaga yanzu zaka roki abu a wajen Allah subhanahu wata'ala, ka roki abu wanda yake na ƙwarai, ba ka ce ba Allah ya baka da koma wani iri ne, a'a kai fatan cewa Allah ya baka ƴaƴa masu albarka. Kamar yanda a can cikin suratu Ali Imran me yake cewa, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a, yace ya Ubangiji na fata nake kaman kyautar wato zuri'a wadda take tsarkakakka daga wajenka, yace innaka sami'ud du'a, kai Ubangiji na kai ne mai jin addu'ar wato mai addu'a, duk wani mai addu'a kai ne ka isa ka karba masa addu'ar sa. Shine anan Zakariya alaihi salam Ubangiji ta'ala yake kissanta mana, yace izna da rabbahu, ba mutananka labari na Zakariya alaihi salam lokacin da ya roki Ubangijin sa, yace rabbi ya Ubangiji na la tazarni fardan, yace kada ka bar ni ni kadai wato ba tare da magaji ba. Anan sai mu fahimci wani ladabi daga cikin ladabba na addu'a, shine yin tawassuli, ka kama kafa da wani abu kafin ka ce ya Allah ba ni kaza ko ya Allah kare ni kaza, to ya kamata ka kama kafa da wani abu wanda zai zame maka sababin samun karbuwar addu'arka. Anan annabi Zakariya alaihi salam yayi tawassuli da hanya daya daga cikin hanyoyi guda uku wanda aka shar'anta mana yin tawassuli, shine yin tawassuli da sunayen Allah subhanahu wata'ala ko kuma sifofinsa. Ka dau suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifa daga cikin sifofinsa kai tawassuli da shi, ka roki Allah bukatarka. Dan haka anan yayi tawassuli da sunan Allah ar-Rabb, me yace rabbi, yace ya Ubangiji na, an gane ko sai da yace ya Ubangiji na, ya kama kafa da sunan Ubangiji subhanahu wata'ala ar-Rabb, kamar yanda yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, sannan sai yace la tazarni fardan, ya Ubangiji na kada ka bar ni ni kadai, ma'ana ba tare da magaji ba, yace wa anta khairul warithina, kai ne fiyayyen masu gado. Ubangiji subhanahu wata'ala domin gadar sa gado ne wanda yake na hakika, domin gadan mu suna ne ya kama kiranye ne, koda ka gaji abu to zuwa wani lokaci zaka bar shi har wani ya gada, shi ma ya wuce wani ya gaje shi, shi ma ya wuce wani ya gaje shi, har gaba ɗaya a ƙarshe gado ya koma ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kaga kenan gadan mu gado ne wanda yake kiranye ba hakika bane, gado na hakika na ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yanda yace inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un, lalle mu ne zamu gaje kasa gaba ɗayanta da duk abin da ke kanta. Ubangiji ta'ala yace zuwa gare mu ne za a dawo da kowa da komai. Kuma haka yace wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun, lalle mu ne wato muke rayar da wanda muka so rayar da shi kuma mu ne muke karbar rayuwar wanda muka so karbar rayuwar sa sai ce wani hanul warisu mu ne masu gashi kowa da komai dan haka annabi zakariya alaihi salamu alaihi ya zuga ubangijin sa yace wa anta khairul warisina ya ubangiji na kai kai ne fiyayyen wato masu gado ubangiji ta'ala yace fastajabna lahu kai tsaye sai muka karba masa addu'ar sa wa wahabna lahu yahya muka bashi da mai sunan yahya wa aslahna lahu zawja kuma muka inganta masa matar sa da ba ta aihuwa ubangiji subhanahu wataala ya maida ta ta zamantu mai aihuwa an gane ko da bakarara ce ba ta aihuwa kudura ta ubangiji subhanahu wataala da yake kowa da komai a hannunsa yake kuma shi yake da iko akan kowa da komai take yake ubangiji ta'ala ya inganta ta ta koma mai aihuwa wannan da kafin a bashi sai da aka turo masa mala'ika ya bashi albushir din cewa za a masa kyautar da kuma aka fada masa dan da za a bashi ga sunan shi kamar yanda ya gabata a cikin suratu maryam haka ya gabata kuma a cikin suratu ali imran a cikin suratu maryam ubangiji ta'ala na fada ya zakariya inna nubashshiruka bi gulami ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ubangiji ta'ala yace ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin lalle mu ne muke baka albashir bi gulamin game da samun wani da ismuhu yahya sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya gabaninsa ubangiji ta'ala yace bamu sanya masa wani abokin suna ma'ana bamu taba sa ma wani sunan yahya kafin yahya alaihi salam wannan dalili ne wanda yake tabbatar da kafin ka haifi da kana iya cewa in da namiji ne mata ta ta haifa sunan shi wani in diya mace ce ce sunan ta wanci kafin a bashi dan ubangiji ta'ala ya rada mata suna wannan yana nuna mana komai a hannun Allah yake babu abin da ke gagarar ubangiji subhanahu wataala duk abin da kake da bukata to kada ka yanke kauna game da jin kan Allah a matsayinka na mumini kana ce kai ta addu'a kai ta kusantar ubangiji subhanahu wataala da ayyuka da kwarai akan ya biya maka bukatar ka akan abin da kake da bukata saboda anan zakariya alaihi salam shekaru sun tura matar shi da mun bata aihuwa shekaru sun tura amma da yi nace ya roki ubangiji subhanahu wataala kai tsaye ubangiji subhanahu wataala ya azurta shi da da wanda yake nagari shine annabi yahya alaihi salam haka ibrahim alaihi salam kamar yanda malaman tafsiri suke fada ya kai shekara 120 bai taba aihuwa ba matar shi tana da shekara 90 ma'ana shekara 19 ubangiji subhanahu wataala ya bashi albushir din samun da mai suna ishaqa bayan shi kuma gaji kan shi yaqub alaihi salam sai da Allah ya azurta shi da yaya biyu ga ishaq ga isma'il kamar yanda ya gabata a cikin suratu hud to shine dan haka menene mutun ya kama sababi in ya so sai ya dogara ga ubangiji subhanahu wataala na daga cikin dogaro ga ubangiji subhanahu wataala shine mutun ya nace akan roƙonsa ya kaskanta kai ya kusanci ubangijinsa ubangiji ta'ala sai ya ce innakum kanu yusari'una fil khairati lalle gaba ɗayan waɗanda aka zanu har zawwa kan zakariya alaihi salam da ɗansa yahya da matarsa ubangiji ta'ala yace kanu yusari'una fil khairati gaba ɗayan annaba wannan ubangiji ta'ala yace sun kasance suna gaggawa fil khairati a cikin ayyuka na alkhairi gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi abin yabo ne dan haka anan jinjinawa ce ubangiji subhanahu wataala yake ma annabawansa da manzanninsa ma'ana yana daga cikin ɗabi'arsu daga cikin ɗabi'un da suka yi fice da su shine gaggawa akan ayyuka na alkhairi dan haka duk wani aiki na alkhairi ba a buƙatar mumini ya samu jinkiri so ake a same ka a sahun gaba an gane ku kamar yanda ubangiji ta'ala ya mana umarni fastabiqul khairat a can cikin suratul baqara da suratul maida ubangiji ta'ala yace ku yi rigayen juna zuwa ayyuka na alkhairi dan haka duk wani aiki na alkhairi to so ake a samu mumini a sahun gaba to shine anan ubangiji ta'ala yake jinjina musu yace innahum lalle waɗannan da aka zanu gaba daya na annabawa har aka zo kan zakariya alaihi salam da dan sa yahaya kanu yusari'una fil khairati ubangiji ta'ala yace sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi waye du'una na suna bauta mana ragaban dan kwadayin abin da ke wajen mu na aljanna wa rahaba kuma dan tsoron abin da ke wajen mu na azaba sai yace wa kanu lana khashi'in sun kasance gare mu masu kaskanta kai kaga wannan kasancewar ginshikai ne daga cikin ginshikan ibada kamar yanda bayani ya gabata ibada tana da ginshiki guda uku wanda ibada bata inganta ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala dole sai mutun ya gina ta akan waɗannan ginshikai guda uku farko ya zamanto ibadar da kake kana ibada ne dan tsananin soyayya da kauna ga Ubangijin da ya halicce ka an gane ku ya zamanto kana bauta ma Allah dan kaunar da kake masa dan haka anan yace wa kanu lana khashi'ina sun kasance gare mu masu kaskanta kai domin kaskanta kai baya kasancewa sai ga wanda kake so kake kauna sannan sai yace wa yad'una na ragaban suna bauta mana ragaban dan kwadayin abin da ke wajen mu kenan abu na biyu ka bauta ma Allah dan kwadayin aljanna ta zamanto ita ce makomarka a gobe kiyama ginshiki na uku wa rahaba ya zamanto ibadar da kake kana ibada ne dan tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala haka ake bukatar mumini ya gina ibadarsa akan waɗannan ginshikai guda uku kaunar Allah subhanahu wata'ala kamar yanda fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbatar mana da wannan ginshiki yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah ginshiki na biyu shine kenan kwadayin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka bauta ma Ubangijin ka dan kwadayin dacewa da aljanna a gobe kiyama ginshiki na uku ka bauta ma Ubangijin ka dan tsoron azabarsa ayoyi sun wuce a lissafa mun zano su a darasi da ya gabata na daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf wad'uhu khawfan wa tama'a ku bauta ma Ubangijin ku khawfan dan tsoron azabarsa wa tama'a kuma dan kwadayin aljannarsa haka kuma anan ya fada innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba suna bauta mana dan kwadayin aljanna mu kuma dan tsoron azabar mu kuma haka can cikin suratul isra ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura haka can ubangiji ta'ala yake fada inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sayati wa mimma razaqnahum yunfiqun haka a cikin suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata sayati wa yarju rahmat rabbih to shine kuma sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani suratul Fatiha ta tabbatar mana da cewa duk wata ibada mai sunan ibada ba ta karbuwa a wajen Ubangiji sai Allah sai mutun ya gina ta akan waɗannan ginshikai guda uku kaunar Allah subhanahu wata'ala kwadayin rahamarsa tsoron azabarsa farko yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu yabo baya kasancewa sai ga wanda kake so kake kauna an gane ku kenan wannan aya ta farko me take tabbatarwa kauna ga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai kace arrahmanir rahim Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada mumini ta hada kafiri arrahim mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa sai mumini duk wanda aka ce ya siffanta da rahama dole kai kwadayin jin kansa kaga wannan me take tabbatarwa kwadayin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala ita ce aljanna sannan sai kace maliki yaumiddini mamallakin ranar sakamako. Ranar sakamako ita ce ranar kiyama. Ranar kiyama yini ne wanda yake abun furgici, yini ne wanda yake na tsoro. Domin wuka da nama a hannun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala suke a ranar kiyama. Duk wanda aka ce shi yake da ta cewa shi zai ce ayi kaza, to dole ka tsorace shi. Kaga mu take tabbatar mana wannan aya shine tsoro ga Ubangiji, tsoron azaba ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai ka ce iyyaka na'budu, kai kadai nake bauta ma akan waɗannan ginshiƙai guda uku, kaunarka da kwaɗayin aljannarka da tsoron azabarka. Sai ka ce wa iyyaka nasta'in, kuma da kai kadai nake neman taimako akan bada haƙƙinka kamar yadda ka dora mana. To dan haka duk wanda zai ce shi yana bauta ma Allah ne kadai dan soyayya da kauna, ba dan kwaɗan aljanna ba, ba dan tsoron wuta ba, to ba ibada ba yake. Ko shekara miliyar yayi yana bautar Allah, Allah ba zai karbi ibadarsa. Kuma ko da bai faɗa ba bi lisanil maqal, yana faɗa bi lisanil hal, cewa yafi annabawan Allah irin su annabi Ibrahim, irin su annabi Dawud, irin su annabi Suleiman, irin su annabi Musa da sauransu, gaba ɗaya yafi su. Saboda gaba ɗayansu a nan Allah ya zano mana su, kuma sai ya ce dukkansu suna bauta masa dan kwaɗan aljanna shi, dan tsoron azaba shi. Kai ko ka ce kana bautar Allah ba dan kwaɗan aljanna ba, ba dan tsoron azaba ba. Sai ya ce wa kanu lana kashiin, sun kasance gare mu wato masu kaskanta kai ne. Don haka wannan yana nuna mana daga cikin aqidar wasu sufai, waɗanda wai su kawai suna bautar Allah, wai su ba dan kwaɗan aljanna ba, ba dan tsoron azaba ba. Wasu kawai soyayya ce tsakaninsu da Allah. To duk wanda ya bauta ma Allah ba dan kwaɗan aljanna ba, ba dan tsoron azaba ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wallahi ba ibada ba yake, shirme ne yake. Saboda annabawan Allah akan haka suke gina ibadarsu. Wani sahabi ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi, wallahi ni duk ibadar da nake, duk kai ka wanda nake, kawai ni fata nake in dace da aljanna a gobe kiyama in samu tsira game da gidan wuta. Manzon Allah ya ce haula hanu danne, ya ce mu ma duk kai ka wanda muke, aljanna ita ce muke nema, ya ce kuma wutar ita ce muke neman zari da ita. Haka yake faɗa a cikin addu'arsa, ya Allah ina roƙonka aljanna, ya Allah ina neman tsari da kariya game da kai, game da azabar wuta. Haka manzon Allah yake addu'arsa. Zamu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala, wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil 'alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun wa haramun 'ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haqqu fa idha hiya shaqisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ula'ika 'anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وبنجي تعالى كيف فدا والتي احصنت فرجها باسو لاباري game da matar da wato ta kare gabanta game da aiki na alfasha ita ce Maryam diyar Imran alaiha salam. Maryam alaiha salam na daga cikin abinda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yabe ta, wato shine kare gaba, bata aikin alfasha, wanda kuma ya zama wajibi akan dukkan mace mumina da dukkan namiji mumini wato ya kare gabansa game da aikin alfasha kamar yanda Ubangiji ta'ala ya umarce mu akan haka kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wa kul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahunna al aya mata mu'minai da maza mu'minai gaba daya a wadannan ayoyi Ubangiji ta'ala ya umarce su cewa su rintse ganin su game da kallon abin da Allah ya haramta musu sannan kuma su kare gaban su game da aikin alfasha tuna daga cikin abin da Allah ya yi ga Maryam alaiha salam shine kare gabanta shine Ubangiji ta'ala yace wallati ahsanat farjaha masu labari game da matar da wato ta kiyaye gabanta game da aiki na alfasha Ubangiji ta'ala yace fa nafakhna fiha min ruhina Ubangiji ta'ala yace sai muka busa mata wato sai muka yi busa fiha a cikin wuyar riganta min ruhina wato game da ran sarkin mu shine Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala ya turo mala'ika Jibril alaihi salam yayi busa a cikin wuyar rigan Maryam alaiha salam take yake sai ta dau ciki da izinin Allah Ubangiji ta'ala ya jingina ran annabi Isa alaihi salam zuwa gare shi ma'ana domin girmamawa da darjantawa ba dan annabi Isa wani bangare ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala min ruhina ay min al-arwahi allati khalaqnaha ma'ana Isa rai ne daga cikin rayukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake cewa innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min ma'ana rai ne wanda yake na tsarki daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Ubangiji ta'ala yakan jingina wasu abubuwa zuwa gare shi domin ya nuna mana cewa waɗannan abubuwa suna da daraja suna da matsayi suna da kima suna da martaba a gonsa kamar yanda ya jingina taguwa ta annabi Salihu zuwa gare shi cewa taguwarsa ce fa qala lahu rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha haka kuma ya jingina Ka'aba cewa ɗakin shi ne dan ya nuna mana daki ne mai daraja wa bashir baiti lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud Ubangiji ta'ala yace tsarkake min daki na an gane ko wa bashir baiti haka Allah ya faɗa ma annabi Ibrahim alaihi salam kamar yanda ya gabata a cikin suratul Maryam Ubangiji wannan suratul Baqara an bashira baiti lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud to dan haka anan Ubangiji ta'ala ya jingina ran annabi Isa alaihi salam zuwa gare shi shine yace fa nafakhna fiha sai muka yi busa a cikin wuyar rigarta min ruhina wato game da ran sarkin mu shine annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala sai yace waja'alnaha wa ibnaha Maryam da dan nata Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala yace mun maida su ayatan lil alamin alama ce mai nuna wannan cikar kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala lil alamina ga halittu ma'ana Allah ya maida annabi Isa alaihi salam da mahaifiyar shi Maryam ma'ana matsayin wata aya ce wadda za ta nuna mana wato kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar kudurarsa cewa babu abin da ke gagararsa kaga a yanda Allah ya tsara mu bayan da za a yi a samu da dole sai ta tsakanin namiji da mace kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa falin yanzu lil insani mimma khuliq khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tarahi dole da a yanda Allah ya tsara mu yana kasancewa tsakanin ruwan da ke fita daga tsatsan namiji da kuma ruwan da ke fita daga karankarmar mace idan aka ce tarriba shine nan inda kwadan sarka yake tsayawa a kirjin mace daga nan wato ruwan da yake jikinta yake fita in Allah ya yi nihin halittar da to amma dan Allah ya nuna mana cikar kudurarsa gaya annabi Isa alaihi salam Allah ya samar da shi da uwa ba tare da uba ba kaga kenan sabanin yanda muka sani kuma gaya abinda ma yafi wannan mamaki shine annabi Adam alaihi salam shi Allah ya samar da shi ba uwa ba uba kamar yanda kuma gaya matar shi Hawwa Allah ya samar da ita da uba amma babu uwa domin Allah ya halicce ta daga kashin hakarkari na Adam alaihi salam. To dan haka wannan yana nuna mana ba abin da ke gagarar Ubangiji subhanahu wata'ala, dan Allah ya nuna mana cikar kudurarsa shine ya samar da Annabi Isa alaihi salam da uwa, wato ba tare da uba ba. Dan haka shine anan yace waja'alnaha, wato Maryam alaihi salam mun maida ta wabnaha, wato da danta ayatan, wato alama ce mai nuna cikar kudurata kuma da kadaita ta a cikin ibada lil alamin ga bayi, ma'ana su hankalta su san da cewa Ubangiji ta'ala shi yake da iko akan kowa da komai, kuma shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Sai yace inna hadhihi ummatukum, lalle wato wannan da aka ambata muku, ma'ana a baya sune kenan annabawan Allah da aka zano ummatukum, ma'ana sune al'ummar ku, ko kuma inna hadhihi, wato wannan abin da aka ambata muku ummatukum, wato shine tafarkin ku, shine addinin ku. Domin lafazin umma na daukan ma'anar wato addini, sannan umma yana daukan ma'anar jama'a, an gane ku, yana daukan kenan ma'anar milla, kamar yanda suke fada inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, ala ummatin ay ala milla, akan wani gudabe wanda yake na ibada. To shine Ubangiji ta'ala yace inna hadhihi ummatukum, lalle wannan wato ita ce shine tafarkin ku, shine addinin ku, ummatan wahidatan, halin kuma addini ne, milla ce wadda take daya daya, domin hanyar gaskiya din ce ba biyu bace, hanyoyin bata sune suke da yawa, amma hanyar gaskiya daya ce, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, sai ya ce wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, gaskiya daya ce. Dan haka yace alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات وميري تعالى شيني يهد الجدوخي سيجي والنور شيني يهد الجهزكي مي أكي نهي ده دوخي واتو هنيو يودن دسكي نبتا مي أكي نهي ده هزكي شيني هنياتا دسكي شيني يجي إن هذه أمتكم كوكمك للي ونن إتجي الأمركم معنا النباوان الله أمتا واحدة وند هالنت الأمة شي تايا تايا mi yasa saboda annabawan Allah gaba ɗayan su sun yi ittifaki wato akan bauta ma akan kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada, gaba ɗayan su kuma da addinin musulunci suka zo, babu wanda yazo da wani addini na daban ba musulunci ba, gaba ɗayan annabawan Allah da musulunci suka zo shine kadaita Allah a cikin ibada. Shine yace inna hadhihi, wato lalle wannan ummatukum, wato hanyar ku ce ko kuma ka ce jama'ar ku ce kenan annabawan Allah ummatan wahida, wanda halin al'umma ce daya daya, wanda gaba ɗayan su kira suke a kadaita Allah a cikin ibada. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu, dan haka sai ce wa ana rabbukum, ni ne ubangijinku wanda na samar da ku daga babu, na azurta ku, na hore muku ci da sha, fa'budu ni, Ubangiji ta'ala ya ce ku kadaita ni a cikin ibada, kar ku sanya min kishiya. Wa ana rabbukum, ni ne ubangijinku da na halicce ku, fa'budu ni, ku kadaita ni a cikin ibada, kada ku sanya min abokin tarayya. Sai ya ce wa taqabbu amrahum bainakum, wato sun karkasa lamarinsu tsakankaninsu, su ne ahalul kitab kenan yahudawa da ƴan mushar. Wa taqabbu amrahum bainahum, Ubangiji ta'ala yace sun karkasa lamarinsu bainahum tsakankaninsu, ne ake ni da lamarinsu shine addinin da Allah ya shar'anta musu, sai suka zamanto jama'u jama'u, junansu yana la'antar juna, junansu yana yakar juna, kowa yana da'awar shi ke kan gaskiya, an gane ku. Ubangiji ta'ala yace kullun, yace gaba ɗayansu, ilaina raji'un, wato zuwa gare mu ne za su dawo, gaba ɗayansu za su dawo zuwa gare mu, kuma za mu sakauta ma kowa da irin aikinsa, in suka dawo wajenmu za su gane wane ne yake kan gaskiya, wane ne yake kan bata. Kaga asali gaba daya Allah ya halice mu ne akan wannan fitira kadai tashi a cikin ibada. Daga baya ne sheitani ya zo ya kawata ma jama'a kauce ma tafarki na gaskiya a cikin zukatansu suka kauce musu. Kamar yadda hadisi na cikin Sahihu Muslim, Ubangiji ta'ala na faɗa, khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajtalathum shayatin. Ubangiji ta'ala ya ce bayina gaba ɗayan su na halicce su ne hunafa, ma'ana sun karkace ma kowane tafarki sun tabbata akan tafarki na gaskiya. Fajtalathum shayatin, shaytanu ne suka zo suka zamar da su daga kan tafarki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka Ubangiji ta'ala anan ya nuna mana cewa al'umma ta annabawa al'umma ce daya daya, gaba daya abin da suke kai shine kadaita Allah a cikin ibada. Dan haka yace wa ana rabbukum, ni ne Ubangijinku, fa abudu ni, ku kadaita ni a cikin ibada, kar ku sanya mun kishiya. Sai yace wa taqabbu amrahu, sai suka karkasa lamarinsu na addini, bainahum sakankalinsu, kowa ya kadi gabansa ya bi ra'ayinsa da son zuciya. Junansu yana tsine ma juna, junansu yana yakar juna. Ubangiji ta'ala ya ce kullun ilaina rajun, gaba ɗayansu dai masu dawowa ne zuwa gare mu, kowa za mu sakauta masa da irin abin da ya aikata. Faman ya amali minas salihati, Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki wanda yake nagari. Faman ya amali minas salihati, duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka nagari, wa huwa mu'min, halin yana mai gaskata Ubangijinsa, yana mai gaskata manzanninsa, fala kufrana lisa'i, Ubangiji ta'ala ya ce ba maganar musu game da aikinsa, ba za a yi inkari a yi musu game da aikinsa, za a sakauta masa gwalgwadon abin da ya aikata na alkhairi, ma'ana duk abin da ka aikata na alkhairi ko mun kankanta shi zaka ga sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya ce faman ya amal misqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata aiki na alkhairi daidai da nauyin jankiya, shi Ubangiji ta'ala ce zai ga sakamakonsa. Haka wanda ya aikata aiki wanda yake na sharri. Nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa duk abin da za mu aikata na alkhairi, aiki nagari, ko mun kankantarsa, to kada mu yi zaton cewa za a yi musu game da aikin a ranar kiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sakauta mana da sakamako akan abin da muka aikata. Kamar yadda ya gabata, innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, Ubangiji ta'ala ya ce lalle mu ba ma tuzartar da ladan wanda yake kyautatawa ga aiki, ma'ana duk wanda yake kyautata aiki Ubangiji ta'ala ya ce ba ma tuzartar da ladan shi, za mu biya shi ladan shi a ranar kiyama. Shine anan yace faman ya amal minas salihati, duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka nagari, wa huwa mu'min, sharti halin yana mai imani, domin duk aikin da bawa zai yi aiki na ƙwarai Allah ba zai karɓa ba sai idan yana matsayin mu'mini. In kafiri ne a nan duniya Allah yake biyan shi gwargwadon ladan shi akan abin da ya aikata aiki na alkhairi, a ƙara masa lafiya, a ƙara buɗa masa ƙofofin samu, duk abin da yake buƙata a biya shi. Amma a gobe kiyama ba zai samu daidai da misqala zarra game da sakamakon aiki na gari da ya aikata a duniya. Dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi Abdullah ibn Judan, mutum ne wanda yake sananne game da karamci, ga kyauta, ga taimaka ma mabukata, ga yantar da bayi, ayyuka na alkhairi ga su yana yi, tace shin zai samu sakamako akan wannan a gobe kiyama? Manzon Allah ya ce a'a, domin da dai bai taba cewa ba ya Ubangiji na ka gafarta mun kurakurai na a ranar sakamako ita ce ranar kiyama. Domin mai irin fadar haka sai wanda ya yi imani da alkiyama. Dan haka kenan sharadin aiki nagari ya amfani bawa a gobe kiyama shine ya zamanto mutum yana da imani, ya mutu akan imaninsa. Shine yace wa huwa mu'minun, halin yana mai imani da Ubangijinsa, fala kufrana lisa'i, Ubangiji ta'ala ya ce babu musu game da aikinsa, ma'ana ba za a yi musu a yi inkari game da aikinsa, bal za a sakauta masa da lada. Ubangiji ta'ala ya ce wa inna lahu katibu, ya ce lalle mu wato masu rubuce duk abin da bawa ya aikata ne, ma'ana duk abin da ya aikata na alkhairi da na sharri, muna da mala'iku wanda mun wakilta su da bawa suna kula da rubuce duk abin da ya aikata. Kamar yadda yace wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, kamar yanda yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, shine yace wa inna lahu katibun, lalle mu masu rubucewa ne game da aikin sa, ma'ana duk abin da ka aikata na alkhairi Ubangiji ta'ala ya wakilta mala'iku tuntuni sun rubuta, zaka samu sakamako akan shi a gobe kiyama. Sai yace wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, Ubangiji ta'ala yace ya haramta ga ma'abuta duk alkaryar da muka halakar da ita, annahum la yarji'un, wato ya zama haramun cewa su dawo zuwa duniya, la'anar sai ta zama to sila kenan. Duk wata alkarya kenan da muka halakar da ita, Ubangiji ta'ala yace haramun ne, annahum la yarji'un, cewa su dawo zuwa duniya, ba maganar a dawo. Duk wanda Ubangiji subhanahu wata'ala duk alkaryar da ya halakar da ita, to haramun ne ta dawo zuwa duniya. Ko kuma haramun anan ka dauke shi bi ma'ana wajib, ma'ana wajibi ne akan duk wata alkarya da muka halakar da ita, cewa su ba za su dawo zuwa duniya, lakinan sai ka barta a matsayin ta kenan nafiya ce. Kenan ya zama wajibi duk wata alkarya da Allah ya halakar da ita, cewa ba za ta dawo zuwa duniya ba. Ko kuma wa haramun kenan haramun ne akan duk wata alkarya da muka halaka ta, annahum la yarji'un, cewa su dawo zuwa duniya, wannan haramun ne, bayan da za a yi su dawo. Sai yace hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, Ubangiji ta'ala yace lokacin da aka buda ya'juj wa ma'juj, wato suka shigo duran kasa kenan, lokacin da wannan katanga wadda Zulkarnain wato ya gina wadda ta tsare tsakankanin su da shigowa duniya, kamar yanda ya gabata a cikin suratul Kahf, an gane ko katanga ce wadda Zulkarnain wato ya gina, katanga ce mai tsawo kuma mai santsi, wadda ba sa iya huda ta kuma ba sa iya hawa kanta, fa masta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan, idan alkawalin Ubangiji yazo shine tashin alkiyama, wannan katanga Allah zai maida ta tarin bulguje tarin diddiki, a lokacin nan sai su samu damar ketarowa ban kasa. Shine anan yace hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, lokacin da aka buda ya'juj wa ma'juj, wato suka shigo cikin duniya kenan, an gane ko, yanzu suna can gefe an yi wannan katanga ta sha makance su tsakanin su da jama'a, ba sa iya huda ta, sannan kuma ba sa iya hawa kanta su ketaro saboda tana da santsi. To amma in alkawalin Allah yazo shine na alkiyama, gab da alkiyama, wannan katanga za ta rushe, idan ta rushe za su shigo duniya, idan suka shigo kuma banda barna ba abin da za su yi. Shine Ubangiji ta'ala yace wa hum min kulli hadabin yansilu, yace sai ga maka su daga kowane tudu yansiluna, suna kwararowa cikin duniya. Lafazin yansiluna an ciro shi ne daga naslan, idan aka ce naslan shine irin tafiya ta kura, ka san kura ba tafiya ba take, wani gudu-gudu take, to haka zaka ga suna gudu suna ketarowa ta kowane tudu, suna kwararowa cikin duniya, wanda suna ɗaya daga cikin alamomi goma na tashin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa wato lan taquma sa'a hatta taraw qablaha ashra ayat, manzon Allah yake kiyama ba za ta kasance ba sai kun ga alamomi guda goma manya-manya wanda za su tabbatar muku cewa kiyama ta zo gab, ma'ana ta kusanta. Farko manzon Allah yace ad-dukhan, akwai wani hayaki da zai bayyana, hayakin da zai zo ya mamaye duniya gaba ɗayanta. Abu na biyu shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, yace fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim. Sannan abu na biyu manzon Allah yace wa dajjal, da tacaccen makaryaci shine dajjal, wanda zai zo ya zagaye duniya gaba ɗayanta a kwana 40. Na uku sai yace wa dabba, wato akwai wata dabba wadda za ta zo, wadda za ta ringa bambanta tsakanin mu'minai da kafirai, kowa sai ta masa alama, kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul Naml, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sannan na hudu shine wato duku shamsi min magribiha, hudu war rana daga mafadarta, alama ta hudu kenan. Maimakon a yau rana tana huduwa daga gabas ta yamma, in alkiyama ta kusanta to daga yamma za ta ringa huduwa tana gabas. Sannan na biyar shine saukar annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa alaihi salam zai dawo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Na shida wato sune Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj wanda in suka bayyana za su ballata komai a ban kasa, duk kogin da ka sani na duniyar sai sun shanye shi. Za su yi barna a lokacin nan annabi Isa alaihi salam da sauran jama'a za su taskanta kai ga Ubangiji su fake su roki Allah. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya aiko wasu tsuntsaye, Ubangiji ta'ala zai saukar da wato wata azaba ta shi, wani kwari ne zai kama wuyansu, duk wanda ya kama wuyan shi gaba ɗaya take yanke za su tafi su mutu. Idan suka mutu sai ya zamanto bungarsu wato ta hada ban kasa. A lokacin nan annabi Isa alaihi salam da sauran mu'mini za su yi addu'a sai Allah ya turo wasu tsuntsaye, wannan tsuntsaye za su ɗauki waɗannan gawawwaki nasu sai su je su jefa su iya inda Allah ya so, kamar yadda hadisi ne sahihi. Wanda kuma su Ya'juj wa Ma'juj suna daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam, daga cikin ƴaƴan annabi Adam suke alaihi salam, kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai faɗa ga annabi Adam yace, ya Adam, fito da ka san wuta daga cikin zuri'arka. Annabi Adam alaihi salam sai ce, ya Ubangiji na, menene ka so na wuta daga cikin zuri'ata? Ubangiji ta'ala ya ce, daga cikin dukkan mutum dubu ka fito min da 999. A cikin dubu 999 gaba ɗaya ƴan wuta ne sai mutum ɗaya ɗaya. Sahabbai suka firgita suka ce, ya Rasulullahi, yanzu wane ne za a samu ɗaya daga cikin mu ya tsira? Ma'ana a cikin dubu ɗaya tak ne zai tsira a duk dubu 999 ƴan wuta? Manzon Allah ya ce, ku riƙe albishir ku kwantar da hankalinku. Ya ce 999 ya ce daga cikin Ya'juj wa Ma'juj ne za a fitar da su, daga cikinku mutum ɗaya ne, ɗayan daga cikinku shi ne zai zama towan ɗan aljanna. Kenan mafi yawa daga cikin Ya'juj wa Ma'juj waɗannan, domin sun fi kowa yawa, sun fi komai yawa. Don haka shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake ambatawa, manzon Allah ya zana cewa alama ce ta shida daga cikin alamomi manya na tashin alkiyama. Sannan kuma manzon Allah ya ce, wa thalathatu khusum, wato da girgizar kasa guda uku, khasfun bil maghrib, ɗaya za a yi shi a yammacin duniya, wa khasfun bil mashriq, ɗaya kuma a gabacinta, wa khasfun bi jaziratil arab, na ukun shi kuma za a yi shi a cikin tsibirin Laraba, ma'ana cikin yankin gabas ta tsakiya kenan, cikin tsibirin Larabawa. Manzon Allah sai ya ce, wa akhiru zalika, karshen alamar ta cikon gomar, manzon Allah ya ce, narun takhruju minal yaman, wata wuta ce wadda za ta fito daga birnin Yaman, birnin da ake kiran shi Adin. Wannan wuta ta durdun nasa ila mahasharihim, za ta kura jama'a zuwa wurin da za a tara su domin tashin alkiyama. Ko ina za ta zagaye jama'a duniya, ta kore jama'a ta sa su gaba, suna gudu tana bunsu, inda suka gaji suka kwanta su yi bacci, rana ita ma sai ta koma gefe ta kwanta. In sun tashi kuma hallo a yi ta yi, in baccin dare ya kama hallo sun kwanta ita ma ta nusa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To shi ne a nan ya ce, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, manzon Allah ya ce, idan aka buɗe Ya'juj wa Ma'juj, ma'ana aka rusa wannan katanga, wa hum min kulli hadabin yansilun, a lokacin nan daga kowane tudu, idan aka ce hadab shine wato tudu kenan, ta kowane tudu Ubangiji ta'ala ya ce, yansilun, wato suna kwararowa zuwa cikin duniya, ko ina zaka ga suna kwararowa? Ubangiji ta'ala ya ce, wa qatarabal wa'dul haqq, idan kaga haka to alƙawari na gaskiya ya kusanta ita ce alkiyama. Indai ka ga Ya'juj wa Ma'juj sun bayyana to alkiyama ta kusanta, ma'ana ta zo gab kenan, abin da ya rage shine busar ƙaho. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru, Ubangiji ta'ala yace fa idza hiya, idan wannan alkiyama ta tabbata, Ubangiji ta'ala yace zaka ga magannan waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, duk waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu zaka ga wato magannansu sun kare, ma'ana ido ya tsaya cak baya kyautawa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratu Ibrahim, shine yake cewa la yartaddu ilaihim qarfuhum wa afidatuhum hawa, ganin ido wato baya dawowa, ido zaka ga ya tsaya cak saboda furgici na yinin alkiyama, mutum baya iya kyautawa, duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan zai kame ya zamanto baya kyautawa, ka san yin tsoro yayi tsoro, to ido komai tsayawa yake a jikin dan adam. Shine yace fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru, sai ga maka magannan waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su sun kame ba sa kyautawa, zaka ji suna faɗa ya wailana kai can halakar mu, kad kunna fi ghaflatin min hadha, tabbas wato mun kasance ga a cikin raukana min hadha game da wannan alkiyama, mun raukana bamu mata tanadi ba, bal kunna zalimin, bal dai mun zamanto masu zaluntar kawunan mu, sun yi nadama amma a lokacin da nadama ba za ta amfane su ba, saboda kasancewar lokacin mutum yana raye yana cikin kaidi na rayuwa to shine zai yi nadama, nadama ta amfane shi, amma in aka kai lokacin da rana ta fara hudowa daga yamma, duk wanda yayi nadama, nadama shi ba za ta amfane shi, duk wanda yayi musulunta Allah ba zai karbi musuluncin shi ba, duk wanda ya tuba Allah ba zai karbi tuban sa in dai rana ta fara hudowa daga yamma. To dan haka in alkiyama ta tabbata, duk wani kafiri zaka ga idan shi ya kame baya kyautawa, iya abin da yake fita daga bakin su shine ya wailana kai can halakar mu, kai can halakar mu, kad kunna fi qablatin min hadha, tabbas mun kasance a cikin raukana game da wannan alkiyama bamu mata tanadi ba, bal kunna zalimin, bari dai mun zamanto masu zaluntar kawunan mu. Ubangiji ta'ala yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi, lalle ku da duk abin da kuke bauta ma min dunillahi ko ma bayan Allah, ma'ana ku mushrikai, da duk abin da kuke bauta ma ba Allah ba na gumaka, ku tabbata cewa hasabu jahannama, gaba ɗayan ku makamashin wutar jahannama ne, antum laha waridun, Ubangiji ta'ala yace ku da su gaba ɗaya masu shiga wutar jahannama ne a ranar kiyama. Wannan kamar yadda hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma mushrikan Makka, yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, yace ku da duk abin da kuke bauta ma ba Allah ba ku san da cewa gaba ɗayan ku makamashin wutar jahannama ne, kuma ita za ku shiga a ranar kiyama. Wannan al'amari sai ya tsananta gare su, suke cewa shatama Muhammadun alihatana, ta zike Muhammad ai yana zagin allolinmu, ya zagi allolinmu, ya ce da mu da su gaba ɗayan mu ƴan mutane. Sai aka samu wani Yahudi shine Ibn Zib'ara, sai ya ce me ya same ku naga duk kun samu damuwa, suka ce a wannan Muhammad ne yake zagin allolinmu, ya ce me ya faɗa muku, suka ce masa ka ji abin da ya ce, wai mu da allolinmu gaba ɗayan mu makamashin wutar jahannama ne, kuma ita za mu shiga a ranar kiyama. Yace abin da nake so ku kirawo mun da shi in kure shi in kai shi bango. Aka je aka kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo. Wannan shaidani sai ya ce masa, "Haza shaykhul li'adi hatina khassa amli kulli man ubida min dunillah." Abin nan da ka faɗa cewa ku da allolinku gaba ɗayan ku makamashin wutar jahannama ne, shin wannan yake banta ne ga allolinmu kadai ko kuma dukkan wanda aka bauta masa ba Allah ba? Manzo Allah yace balli kulli man ubida min dunillahi azza wa jalla, yace duk wanda aka bauta masa ba Allah ba makamashin wutar jahannama. Sai aka ringa ihu suke cewa hasamnahu, ai mun kada shi. Sai yace wa rabbi hadhihi albinya, yace rantsuwa nake da Ubangijin wannan daki Ka'aba. Yace ya Muhammad, anasta tazumu anna Isa abdun salih wa Uzairan abdun salih wal mala'ikata ibadun salihun, shin ba kai bane kake fada kana cewa Isa bawa ne na gari, kuma kana fada kana cewa Uzairu shi ma bawa ne na gari, kuma ka ce mala'iku bayi ne na gari? Manzo Allah yace bala kwarai, haka na fada muku. قال سي يجي ما مزان الله صلى الله عليه وسلم فهذه النصارى يعبدون عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا وهذه بنو مليح تعبد الملائكة suka ce to ga ɗan mashal suna bauta ma annabi Isa yahudawa suna bauta ma uzairu ga wata kabila banu mali su kuma suna bauta ma mala'iku fabalja ahlul makka mutanen mushrikan makka gaba ɗaya sai suka fashe da ihu ma'ana an kada shi an kai shi bango tunda ya ce duk wanda aka bauta masa ba Allah ba wutar jahannam zai shiga to shi ko ya ce musu annabi Isa bawa ne na gari uzairu bawa ne na gari mala'iku bayi ne na gari kuma suma an bauta musu kuma haka ne an bauta musu ubangiji ta'ala kai tsaye sai turo saqo sai ya ce bayan ya ce laukana haula ya alihatan ma waraduha da a ce waɗannan gumaka na ku alloli ne a hakika ma waraduha da ba su shiga wuta ba da bayan da za a yi su shiga wutar jahannama a ranar kiyama inda a ce alloli ne sun cancanta a bauta musu kina da za su iya kare kansu ubangiji ta'ala ya ce wa kullum kowanne daga cikin ku ku da su da ku da kuka bauta musu da su da aka bauta ma duwatsun da itacen da duk wani wanda aka bauta masa da san shi da amincewarsa ubangiji ta'ala ya ce fi haka di duna masu dawama ne a cikin wutar jahannama duk wanda aka sarrafa masa wani aiki mai sunan ibada bi yi musu ba ya yarda ya amince da abin da aka masa to ya san da cewa da shi da wanda ya bauta masa gaba ɗayan su wutar jahannama ita ce makomansu a ranar kiyama kuma za su dawoma a cikin ta ubangiji ta'ala sai ya turo da ya ce lahum fiha zafiru ya ce suna da huci mai tsanani fiha a cikin wutar wa hum fiha la yasma'un ubangiji ta'ala ya ce kuma su a cikin wuta wato ba sa jin komai kuma ba sa ganin wani abu sai wuta kawai an gane ku duk wani abin da wanda ya dace a gani ba za su gani ba sai azabar Allah kawai kuma ba sa jin komai sai azaba ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako da suka ringa ihu suna cewa sun kai shi bango sai Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minal husna lalle waɗanda aljanna wato ta yi rigaye gare su daga wajenmu ko kuma alhusna shine as-sa'ada alhusna suna ne daga cikin sunayen aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce lil ladhina ahsanu alhusna wa ziyada manzon Allah ya fassara alhusna ita ce aljanna shine yace innal ladhina sabaqat lahum minal husna lalle waɗanda aljanna ta yi rigaye gare su daga wajenmu ma'ana muka hukunta cewa ɗan aljanna ne kamar Isa kamar Uzairu kamar mala'iku da sauran salihan bayi ubangiji ta'ala ya ce ulaika anhamu ba'du waɗannan ababen nisantawa ne daga wuta kaga nan su sun ce to ai tunda annabi Isa ma an bauta masa Uzairu ma an bauta masa mala'iku ma an bauta musu to gaba ɗayan su ya mutu ubangiji ta'ala ya turo wannan sako ya ce a innal ladhina sabaqat lahum minal husna inna anan malamai suka ce bi ma'ana illa kenan sai dai waɗanda aljanna ta yi rigaye gare su daga wajenmu ubangiji ta'ala ya ce ulaika anhamu wa'adun waɗannan ababen nisantawa ne game da wuta ba za su shiga ba la yasma'una hasisaha ubangiji ta'ala ya ce ba sa jin ma muryarta idan aka ce hasis wato ita ce murya wanda take koyayya ma'ana ba sa jin ruri wanda yake na wuta ba ma su shiga ba karanta ma ba za su yi ba ubangiji ta'ala ya ce wa hum su fi mashtahat anfusuhum game da abin da rayukansu take marmari take so take kauna khalidun ubangiji ta'ala ya ce masu dawama ne makomarsu ita ce aljanna kamar yadda ya ce innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim shine yace wa hum fi mashtahat anfusuhum su game da abin da ransu take marmari take so take kauna khaliduna ubangiji ta'ala yace masu dawama ne sai yace la yahzunuhum alfazul akbar ubangiji ta'ala yace furgici mafi girma la yahzunuhum ubangiji ta'ala yace baya bakanta musu rai me ake nihi da furgici wanda yake mafi girma lokacin da ake umarnin cewa a kama wani a kai shi wuta a kama wani a kai shi wuta kamar misali a tare jama'a wannan a kama a kada a yanka kafin a zo kan mutun yaya to irin wannan na cewa a kama wani a kai shi wuta a kama wani a kai shi wuta baya ta da musu hankali saboda Allah ya musu alƙawarin aljanna amintattu ne a wannan yini shine ubangiji ta'ala yace la yahzunu humul faza'ul akbar wato furgici mafi girma wato baya ta da musu hankali baya bakanta musu rai wasu malamai suka ce furgici mafi girma shine lokacin da ɗan aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta lokacin da ake zawwa da mutuwa a sifa ta rago wanda yake fari kalmi manyan kaho a kada ta a tsakankanin wuta da aljanna a yanka a ce ya ku ɗan aljanna ku ci gaba da dawwama a cikin aljanna ba maganar mutuwa har abadan abada kuma ya ku ɗan wuta ku ci gaba da dawwama a cikin azaba ba maganar mutuwa har abadan abada kaga wanda yake cikin jin daɗi an yanka mutuwa an ce maganar mutuwa an kare kaga ai ba zai tada hankalin shi ba zai ci gaba da murna da walwala da jin daɗi amma wanda yake cikin azaba an ce an yanka mutuwa ba maganar mutuwa kenan azaba ba za ta katse ba kenan me zai ci gaba shine bakin ciki da bacin rai to dan haka shi ubangiji ta'ala yace la yahzunuhumul fasaul akbar furgici mafi girma baya tada musu hankali lokacin da ake cewa a kama wani a kai wuta ko kuma lokacin da ake yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna ubangiji ta'ala yace wata talaqqahumul malaika a wannan yini wato mala'iku suna taryansu a kofar aljanna suna musu barka da zuwa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun suna faɗa musu cewa wannan shine yininku wanda kuwa kasance ana muku alƙawarin shi a duniya cewa in kun cika akan wannan aiki na zuri to aljanna ce makomar suna musu barka da zuwa Allah ya sanya mu a cikin su suna cewa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yininku wanda kuwa kasance ana muku alƙawari a duniya kamar yanda yace innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim to haka mala'ikun allah za su ringa ma mu'mine barka da zuwa a kofar aljanna suna nan kafin a isa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.